الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجه واستنهى بسنته إلى يوم التنادي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم قوام أسأل بركة بركة مدعزج حلر وانا مجلسي من البركة المجي كراك وأتشنيت منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للتافي واللفا وراء الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي عليه رحمة الله قراتنا مكي قباتر وماكو ماكو أولا مسلاتي نتنا ودمال من الشيخ أبو بكر محمد قمي الله جكا صدر رحمة مسلاتي ديكنا أبوار كاسور كاجي أنا جيكين غرين أزري كرمرو مركتابم جهر بوتي نيجيريا. Yau muna yammaci na 21 ga watan Aljumada al-akhira alif da 447 lissafin hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 12 ga watan 12 shekara 2025 a lissafin Grigori lissafin kalandar boko. Muna karatu a cikin sabon littafi Kitabul At'imati, wato littafin da yake bayani akan abinci, abincin musulunci. Cikin wannan littafi mun yi karatu har zuwa yadda malai yace wal hayawanu ismani bahariyun wa yahillu kullu ma fil bahri hayyan wa mayyitan qala ta'ala وحل لكم صيد البحر وطعام دبوبي كشكشي بيوني بحري اكوي دبر cikin ruwa ويحل كل ما في البحر حيا وميتا duk abin da ke cikin ruwa yana halatta sawa'un rayayye ne aka same shi ko kuma ya riga ya mutu a cikin ruwan ya mutu ko akan tudu ya mutu indai baya rayuwa sai a cikin ruwa matakar zai fito kan tudu ba zai yi nisan kwana ba to wannan dabba ya halatta a ci namanta ko a raye ko a mace aka same ta. Qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce uhilla lakum saybul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara. Allah ya halatta muku farautar cikin ruwa da abincin ruwa, farautar cikin ruwa abinda za ku nemo shi da kanku a cikin ruwa ku farauto shi. Abinda ke abincin ruwa kuma shine abin da ya fito da kansa, ruwa ya wurgo shi, igiyar ruwa ta watso shi, amma yana daga hayawanul bahr, yana daga cikin dabbobin ruwa, amma igiyar ruwa ko rikici tsakaninsa da ƴan uwansa aka wurgo shi waje kuma bai samu ya koma ba, kuka same shi akan tudu ya mutu, ya zama ta'am, ya zama ta'amul bahar, ya zama abincin ruwa, wannan za ku iya ci. Ina ga wannan gabace muka tsaya a karatunmu na wancan sati. Za mu tashi faɗin malam wa ammal barriyu fal aslu fihi al hillu illa ma nassa shari'u fa minha ma fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma kullu dhinabin min as-sibai fa akaluhu fa akluhu haramun wa nahaa an kulli dhi mikhladin min at-tayri rawahu Muslim. Malai ce wa ammal barriyu, amma dabbar kan tudu, tunda ya ce dabbobin kashi biyu ta ruwa da ta kan tudu, in kana wancan karatun na ce muku wasu malamai sun ambaci dabba ta tsakiya kuma a waƙi'i da akwai ta, ita ce barma'iyya, dabbar da tana rayuwa a ruwa tana rayuwa a kan tudu. To dabbobin kan tudu fal aslu fihi al-hil, asali a dabbobin kan tudu, asali shine halacci, kowace dabba da take rayuwa a kan tudu. Dabbar da ke rayuwa a kan tudu ita ce dabbar da in ta fada ruwa mutuwa za ta yi. Idan ba a ceto ta a kan kari ba, to ruwa zai shiga mata makoshinta ya kashe ta. To duk dabbar da take da wannan ɗabi'a, to ita ce dabbar kan tudu. To asali kowace dabba a kan tudu halal ne a ci namanta, wannan shi ne asali. Duk sanda ka ji an ce maka al-asl, asali, to ana maka ishara zuwa ga hukunci zai iya canzawa in ta kama. Amma dai yanzu maganar farko a karon farko shi ne kowace dabba da ke rayuwa a kan tudu, sawa'un dangin tumaki ko dangin awaki ko dangin tsuntsaye ko dangin wasu dabbobi daban, duka asali shi ne ya halatta a ci namansu. Illa ma nassa shari'u, sai dai abin da shari'a ta nassanta ta ce ban da shi. Idan shari'a ta ware wata dabba ta ce ba za a ci namanta ba, to cin wannan nama ya zama haram. Fa minha, daga cikin waɗanda shari'a ta haramta, ma fi hadisi ibn Abbas, abin da yazo cikin hadisin Abdullah ibn Abbas, kullu dhinabin min as-sibahi fa akluhu haram, duk ma'abocin fika daga cikin siba su ne dabbobi masu ƙafa uku, dabbobi masu ƙafa uku waɗanda suke da fika, fa akluhu haram, masu ƙafa uku ku na ce ko? Hankali na nan waje ne, mai rabi da rabi na ke karatu sai a karba a hankali. Duk dabbobi masu ƙafa huɗu kuka yi shiru kuma kuka zuba mai ido, a fiskokin ku na gane kuna mamaki, amma ni ban san haka na faɗa ba, amma na ga fiskar ba yadda ya kamata ce. Ko uku ne a raina waye san. Duk dabbobi masu ƙafa huɗu ma'abota fika su ne siba, fa akluhu haram, to irin wannan dabbar cin namanta haramun ne. Wato daga cikin dabbobin kan tudu da shari'a ta haramta, akwai dabbobin da shari'a ta haramta cin namansu a ɗaiɗaikunsu, kamar yadda za mu zo mu karanta, kamar cin naman jaki, jakin gida haramun ne shi da sunansa na yanka aka kira shi aka haramta shi. Kamar cin naman maciji, akwai dabbobin da an ambace su kamar alade, an ambace su da sunansu an haramta su. Akwai kuma dabbobin da ƙarƙashin ka'ida suka fito, ka'ida aka bayar, duk dabba da ta shiga cikin wannan ka'ida ta hukunci ya shafe ta. To daga cikin ka'idojin akwai ambaton siffa, to shi ne mala ya kawo hadithin Abdullahi ibn Abbas, daga cikin dabbobin da aka haramta su da siffa, kullu dhinabin min as-siba, wata dabba mai kafa huɗu ma'abocin fika tana farauta, haramun ne cin nama. Kaga kenan ya haɗa da zaki, damusa, kura, kyarkeci, kare, canwa, kunce kulya, jafiya, karashiya, cinci banza, barinci banza, ka ce karashiya. Wai karashiyar ba karahiya ne? Karahiya. Saboda a malikiya sun karhanta siba, ba haramtawa suka yi ba, karhantawa suka yi. Gafiya tana cikin siba, makruhatul laham. Don haka, saboda an karhanta ta a malikiya, kuma ilimin da ya wanzu a nahiyarmu ita shi ne ilimin malikiya, to sai aka ɗauki gafiya daga cikin wato misalan da malaman zaure sukan buga cikin siba, sukan ambaci gafiya a babin makaruhai dabbobin da aka karhanta cin naman su da aka karahiya ta hau kansu da aka sai ake ce mata karashiya yawa to kuma ita karahiyar sai aka kasa fassara ta yadda shari'a ta fassara karahiya sai aka ce cin ki banza bari ki banza to wannan kuma halal kenan ai wannan shine fassara halal to duka waɗannan ana ce musu as-siba waɗanda suke ma'abota fika fika kuma haƙori ne ko a bakin dan adam ma da akwai sune masu tsibin nan da suke gefa rubaiya akwai haƙora rubaiya sune waɗanda suke tsakiya biyu a sama biyu a ƙasa to akwai ɗaya da suke gefen ɗaya a gefen dama ɗaya a gefen hagu akwai shi a sama akwai shi a ƙasa su masu hudu ne ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa su ne suka yi kwaba wa rubaiya na tsakiya suna da tsini da su ake yanka rake da su ake shan rake a wurin da ake shan rake ko ake kare a halaka kwabo ko ƙarago to suna da ƙarfi to waɗannan dabbobin ma'abota fiƙoƙi ba ana nufin cewa ba kawai samuwar fikar ake nufi ba fikar ce ta zarce haƙwara ita fikar tsawonta ya zarce sauran haƙwara to duk dabbar da take da wannan an haramta cin namanta kaga yanzu baka jira a lissafa ma da kaza da kaza da kaza kawai ko yau aka halicce ta indai ta tana da wannan siffar to shikenan ba za a ci namanta ba ونهى عن كل ذي مخلد من الطير سنن النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا cin naman duk wani tsuntsu ma abocin farce mikhlab shine farce irin na tsuntsu dukkan tsuntsaye suna da faratu amma shi mai mikhlab shine farcen da ya zarce ya zarce ya lankwasa ya zarce iyaka to duk suma ko suna farauta duk tsuntsaye masu wannan faratun to suna farauta kaga irin shaho irin shirwa mikiya to waɗannan da ire-irensu su tsuntsaye ne fiffike ne da su amma suna da farce na farauta waɗancan kuma ƙafafu ne suke da shi guda kuma amma suna da haƙori na farauta to a babin dabbobi masu ƙafafu duk masu wannan fika da ta wuce iyaka suna farauta haramu ne a ci namansu a babi na tsuntsaye duk masu fiffike masu farata da suka wuce iyaka suna farauta haramu ne a ci namansu رواه مسلم وانا حديث مسلم يروي توشي حديث عبد الله بن عباس ونهى عن لحوم الحمر الأهلية متفق عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا تشن نام جكن جدا يا هنا تشن نام جاكن جدا سنة الحمر الأهلية الأهلية نجدا أغكينا منا دا الحمر الوحشية منا دا jakin jeji jakin dawa shi ba haramta cin namansa ba amma jakin gida wannan jaki da kuka sani dai ban sani ba ko ƴan shekara 20 yanzu sun san jaki saboda an ƙara da jakuna yanzu a garuruwan mu akwai yiwuwar ɗan shekara 20 yanzu ya ce ma bai san jaki ba ai ya danganta da environment ɗin da ya tashi gashi nan basu san gero ba sai garinsa basu san masara ba sai garinka gasu nan wani yaro mun je gona da shi ya gama university ba yana service mun je gona da shi muna duba gona bai san gero ba bai san wake ba bai san gyaɗa ba gero gashi nan yace mai yawa nan ce masa jero ne a dama haka yake fita ya nuna wake yace wannan ce wannan kuma wake ke yace oh wannan ba ce gyada ke baka san su dai ce wallahi shi bai taba ganin yaya suke ba sai a tukunya suke arwa sai a tukunya suke arwa eh ya danganta da ina mutum ya tashi duk bai san su ba
kaga wannan ya sallake
ta har ya gama jami'a bai san ya ake bai san me giro bai san a gona bai san gida ba a gona ya gama ai ya sallake ba ku da labarin wani aka ce ya shigo da ƴaƴansa Najeriya daga China za su je ganin gida a hanya suna tafiya yara suka hango wani yana noma a gona ana tafiya a mota suna ta nuna uban a tsaya a ce ciwancan tarko ya kama shi a ce ciwancan tarko ya kama shi uban yace ai wannan tarkon ma uban nan kuma da kare ba da kare ba ce wannan tarkon kaga wanda bai san gida ba bai san wake ba bai san a gona to ai kaga ya tsallake shi bai hau kan tarkon haiwai dai taka haiwa tarkon amma dukkan mun nan tarkon nan ba shakka ba mun bi masa taka haiwa taka ne sai muka masa kuma har yanzu ana ta bugawa Allah ka samu cika da imani ko jaki ko jaka namiji da namijinsa da ta macensa duka an haramta cikin hadisin Jabir dan Abdullah cikin Bukhari da Muslim akai zo cikin hadisin Ali ibn Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin Khaybara ya haramta auren mutu'a ya kuma haramta cin naman jakin gida a wannan hadisin na Jabir dan Abdullah yace wa adina fi luhumil khayli amma annabi sallama ya mana izinin cin naman doki ya mana izinin cin naman doki amma an hana cin naman jaki wato jinsin doki daban da jinsin jaki shi yasa shi doki babu wani ba ambace shi da sunansa an haramta shi ba sanan bai shiga cikin wata ka'ida cikin ka'idodin haramci ba ka'idodin haramci yanzu mun karanta daya ta siffa yana cikin dabbobi masu kafa hudu amma ba shi da fika da farauta baya cikin tsuntsaye balle ai maganar farci sanan ba a kira sunansa na doki an haramta shi irin yadda aka yi wa jaki da alade ba waɗanda suke da kokwanto akan lamarin doki sun yi la'akari ne da faɗin Allah madaukakin sarki wal khayla wal bihala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun ubangiji ta'ala yace wal khayla wal bihala wal hamira da doki da alfadari da jakai litarkabuha wa zina Allah ya muku don ku hau fi ado don ku hau fi ado kuma ku sani Allah yana halittar abinda ma ba ku sani ba to wannan babu wani dalili da waɗanda suka haramta naman doki suka riƙa kamar ya wannan aya ba dalilin da ya kai wannan aya dalilin kuma a cikin ayar shine an ambaci doki aka ambaci jaki aka ambaci alfadari aka ambaci jaki da alfadari kuma da jaki haramun ne cin naman su kuma sai aka hada su da doki wuri daya to wannan a wajen malamin usul akwai wani dalili da suke ce masa dilalatul iftira dilalatul iftira wato dalilin gwamayya idan an shirya abubuwa a wuri daya to alama ce na suna daukan hukunci iri daya dan haka tunda aka hada su a wuri daya anan to wannan dalili ne da ke nuna cewa dukkan hukuncin su daya bil iftira saboda gwamayya da aka yi musu sai dai ko a wajen malamin usul akwai sabani mai karfi tsakaninsu kuma zance mai inganci irin wannan dalilin dalili ne mai rauni Gilatul ikhtiram suna cewa hujjatun dha'ifa. Dalili na ikhtirami hujja ce mai rauni ainun, hujja ce mai rauni matuƙa. Kuma musamman a irin wannan wajen da yake ba hukuncin ci aka ambata ba. An ambaci hukunci ne da yake da alaka da hawa, bukatu na hawa da ado. To da a ce magana ce ake yi sai a ba su hukunci iri ɗaya, amma ba bukunci ake ba, magana hawa ake. Magana hawa ake. Don haka dalili na ci sai a ɗauke shi a wani waje, ba za a ɗauke shi a nan ba. Wannan shine adalci wa ainihin da ya kamaci hukuncin da ke wajen. Shi alfadari shi ma sunansa bai fito ba sai dai da yake ruwan jaki ne ya yi shi. Alfadari abin haɗin gwiwa ne, sharika ne tsakanin doki da jaka, ko tsakanin jaki da gobiya. Sai a samu alfadari, don haka akwai ruwan jaki a ciki. Inda ko akwai ruwan jaki a ciki sai bi jaki, domin idan halal da haram sun garwaya ana rinjaye da janibin haram ne. Don haka sai ya bi jaki, sai zama shi bil ijma' alfadari haramun ne, kamar da jaki yake haram. Amma doki babu wanda dalili da ya haramta shi, sai ma abin da aka samu wanda ya halatta shi, kamar hadisin Jabir da muke karantawa ana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana naman jakin gida, wa adina fi luhumil khayli, kuma ya bada izini a naman doki. Sannan hadithin Asma'u bintu Abi Bakr, hadithin Asma'u ya gida sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma, ta rawaitu cewa naharna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu, mun yanka doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ci namansa. Ji Asma'u bintu Abi Bakr, hadithin yana Bukhari da Muslim. Mun yanka doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ci. To ko da ma babu dalili daga hadithin Jabir, ko babu dalili daga hadithin Asma'u, ko wasu dalilai makamanta wannan, farkon karatunmu da ya shafi dabbobin tudu sai akai asali dabbobin tudu mai halal ne, sai dalili na haramci ya zo. To wannan kadai ya isa dalili. To cece kuce bai kamata a ta hayaniya ita cece kuce ba akan abin da wala Allah ba a saba gani bane ba aka zo da shi. To babi na ilimi, ko da dai ni ma ba zan ci ba, amma a babi na amanar ilimi wannan shine hakikanin gaskiya. Naman doki halal ne ga wanda yaga zai iya ci sai ya ci. Ma wa nafsi ta'afu, ni ba na iya cin naman da ban tashi ma a gidanmu na gana ci. Dabi'a ta ke ban gana cin naman a gidanmu ba, to ba na iya ci. Shi yasa ba na iya cin naman ababa, ka ce muna ababa ne. Ba na iya cin naman talotalo, ka ce wannan talotalo ne. Ba na iya cin naman akuya, aka ce wannan akuya ce. Tun muna yara babanmu zai ce kar ka sayo mun naman akuya. Kenan. Sai zama rai gaba ɗaya ba zai karɓa ba. Rai kuma idan ya ƙi kar ka matsa masa. Idan ka matsa masa to za a san matsala. Za a san matsala, amma shari'a bata haramta ba. Bata haramta ba. Don haka ba a cin naman jaki ko jakai, haramun ne. Ki jaki sai dai a lafta masa kaya ko a hau a je bukata da shi. Shi yasa tunda yana da wani kayan amfani tare da shi, ɗaukan taki, ɗaukan kaya, hawa a je a yi tafiya da shi, ba sai ci ba, to sai ya zama tamkar kayan amfani. Irin yadda za a iya sayan mota, irin yadda za a iya sayan keke ko mashin ko jirgi, haka shi ma za a iya sayan sa, za a iya sayan shi. An gane ko? Amma ga irin wannan amfani, in aka san mutum ci zai yi, to haramun ne a sayar masa. In mutum ci zai yi, haramun ne ya saya, wannan cinikin bai halatta ba. In dai dalilin ci ne. Haka baya halatta waɗanda aka san cewa jakin nan ci suke yi baya halatta a sayar musu. Me sayarwa yayi laifi, me motar da yayi lodi ya kai musu yayi laifi, dan kamasha yayi laifi, yan lodi sun yi laifi, na dorawa da na saukewa sun yi laifi, dan yan rakiya na saman mota dukka gaba daya humsawa hukunci ɗaya suke da shi dukkaninsu. At-ta'awun ne alal ithmi wal udwan, kan ƙetare iyakar Allah da dokar Allah suka bada gudunmawa, suka bada adalci baya halatta. Ta rana muna tafiya da mai gidanmu, sai ga mushan jaki a bakin hanya, muna tafiya da shi a mota, sai ce wannan ba, na ce ba, jaki ne ya yi mushin. Ya ce to me ya kawo shi? Na ce mai yiwa masu irin mucewar nan da jaki ne za su kai kudu ya musu mushe suka jefo shi. Ya ce to da ba su jefa sauran ba, me ya bambanta shi da sauran? Ya bambanta shi da sauran, ai sauran ma mushen ci, ai ko su sauke su gaba ɗaya ko shi ma su fasa shi a ciki. Wa naha an qatli arba'in min ad-dawab, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kashe dabbobi kala hudu. An-namlati ya hana kashe tururuwa, wan nahlati ya hana kashe zuma, wal hudhudi ya hana kashe tsuntsun al-hudhudi, was-surad ya hana kashe tsuntsun as-surad, da al-hudhud da as-surad tsuntsaye, dukkan su tsuntsaye ne, ban san su da Hausa ba. Na kafuhu shi wanne? Huda shine kafuhu, shi kuma surad ba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas. Kun ga wannan an ambato su na kuma wata ka'ida ce. Da mun ambato wata ka'ida a baya, ka'ida siffa da masu fika da masu farce. To yanzu wata ka'ida ce daban, shine duk dabbar da aka hana kashe ta an hana cin nama ta kenan. To ba sai an kashe ta ba, duk dabbar da aka ce kar a kashe ta to ba za a ci naman ta ba. Ba a cin tururuwa, ba a cin zuma, ba a cin hudhuda, ba a cin surat wannan tsuntsu. Haka kwaɗo ma an hana kashe, hana kashe kwaɗo kuma ba a cin naman. Wa jami'ul khaba'is muharramatun kal hasharati wa nahwaha, gabanin mu jenan daga cikin ka'idar duk dabbar da aka ce a kashe ta kuma ko duk dabbar da aka ce a kashe ta ita ma an hancin nama ta. Kun ga wannan wadda dabbar da aka hana kashe ta an hana ci, dabbar ita kuma da aka ce a kashe ta, duk dabbar da aka ce a kashe ta an sharanta ya kashe da kamar maciji, kunama, bera, basu aike tsaka da duk wata dabbar da zaka tuna an ce a kashe ta to ba za ta nama ta ba. Da haka muna da ka'ida guda uku yanzu ko guda hudu kai, duk dabba mai fika, duk dabba mai farce mai farauta, duk dabbar da aka hana kashe ta, duk dabbar da aka yi umarni da kashe ta, wannan duk ba za ta nama su ba. Wa jami'ul khaba'is muharramatun, malai yace kuma dukkanin dabbobi ababen kyama muharramatun haramtattu ne, kal hasharati kamar kananun dabbobi, wani hawi hada makamancin su ce hasharat kananun dabbobi, wanda ya hada da irin su tsaka, irin su kwalaba, irin su jaba, irin su shanshani, irin su dodon koɗi, irin din sun mandan kaji an san mandan kaji ba zarma irin su abinan kudin cizo da kyankyaso da duk wata tsutsa wacce bata haifu ta hanyar tsarki ba tsutsar da ta haifu ta hanyar kazanta tsutsar mushe tsutsar kashi tsutsar bola tsutsar buyakuri ga wanda zan fada ba akramakumullah an gane ko dukka amma tsutsar abu mai tsarki tsutsar dabino tsutsar wake tsutsar goro a wannan attabi'u don haka yanzu wannan tsutsar ba komai in ka murkushe dabino ka ji ka fasa ta ba komai ko goro ko kifi ma ko akwai a cikinsa banda shi ma ana samun tsutsa a cikinsa me yake kawo ta jimawa baya wari ba rufe waye ba ba rufa ba wari ba ko ya fi daɗi ma ko wanda guda ne yake kawo yake tabawa sai ya kawo to ai shi ma guda ba na jasa ba ana ba wata matsala a cikin don haka al-khaba'is dukkan ababen kyama ababen kazanta to ba a cin naman su haramun sai aka misali da hasharat su ne irin waɗannan da muka buga da muka misali da su da muka rubuta su ubangiji ta'ala ya ce yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'is dukkan al-khaba'is haramun shaykhul islam ibn taymiya alayhi rahmatullah cikin fatawa yana cewa aklul khaba'isi wa aklul hayyati wal aqaribi haramun bi ijma'il muslimin. Ibn Taymiyyah yace cin al khaba'is sune waɗannan hasharat waɗannan abebadan wa aklul hayyati da cin macizai wal aqaribi da cin kunamu haramun bi ijma'il muslimin, yace wannan haramun ne kalma ɗaya daga musulman duniya na jiya da yau ijma'in musulmai haramun ne cin waɗannan ma kuma su maciji ko Allah ya sau ba a cin naman maciji saboda an yi umarni da kashe shi kuma yana cikin fasikan dabbobi fasikai yana cikin fasikai da maciji da bera da kunama menene da tsaka tana cikin fasikai da hankaka to duka fasikai ne ai ba ma a fera fasikanci ka malam Uthaymeen Allah ya masa rahama wata rana ina karatu a wani littafinsa ina jin sharhin Riyadhus Salihin yana magana akan fera sai da nufin da dariya yace ai babu alheri da tare da fera ko na kwayar zarra yace sharri ne zunzuru tare da fira yace saboda shi ba shi da wani amfani an yi shi ne kawai dan jarraba na zance ni malam aje ku fira masa wani abu ki an yi shi ne kawai dan jarraba amma ba shi da wani amfani kuma sannan shi baya taba abu dan ya amfana shi da abin da kaga ya wargaza maka ba amfana yayi ba kawai rashin mutunci ya bare ma ki da ya da ya fasa maka ya fassa cikin shi sa suka ce ana so a kama shi ka a adana abu kamar ana so ko karago zaka samu sa ko menene in kai masa irin na ferayen da ta ferayen akwai na birni akwai na kauye ko yanzu ba beran kawai yanzu duka beraye na birni ne to in kaje ka dan ka jajjefa karago haka ko wani ba ka yadda zai ga cewa to gwanda ka sa a leda ka kulle sai ka adana to shine zai zo maka tiyata amma in dai zaka aji aka dai dai ka zai gane cewa Allah ya kyauta haka suke wana han nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil jallalati wa albaniha hatta tuhbasa wa tut'ama at-tahira thalathan annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya hana aljallala asalin jallala shine ita ce mukan ce mukan kira angulu da jallala ko angulu amma nan ana nufin wato duk wata dabba mai tufike wacce take cin turoso wacce take ta'amuli da kazanta tace jallala da kuma jallala daga aljilla ne aljilla kuma shine ar-rawf shine turoso akalmakum Allah kamar in ce kashi da Hausa yawa ko fata to duk dabba da take da ta'amuli ta ci turoso ta kurkure da kwatami to wannan ita ce jallala to asali akan muka da Hausa malaman mu na zaure din da can suna fassara ma jallala da angulu saboda ita ce mai wannan dabi'a ta ci mushe ta ci turoso ta ci kawai ita gatar ta kazanta da najasa to sai ya zama sunan yantabik alaiha tamaman sunan ya fi tabbata a kanta to amma duk tsuntsun da yake wannan ta'amulin ya shiga karkashin sunan jallala wa alba hakan na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nonon irin wannan dabbar wannan da za ta fidda da za a samu daga jikinta shi ma haram ne hatta tuhbasa har sai an tsare ta an killace ta wa tut'ama at-tahira thalathan an ciyar da ita daga abu mai tsarki na kwana uku sannan sai a ci wato kenan abin da yasa aka haramta cin namanta saboda ta'amuli da wannan najasa inda wani dalili zai sa a raba ta da wannan ta'amuli ko a ce kwata-kwata ba da shi take ta'amuli ba to shikenan ba na haramci dalilin kenan to idan haka ne kuwa hatta dabbobinmu tsuntsaye da suke ta'amuli da najasa kamar kaji kajinmu na gida suna ta'amuli wani lokacin su je suna kwarkwatan abunan dattin bola suna caccaka suna ci kajin da ba sai an kula da su ba kusan asalin kiwo ko irin na Najeriya ina ga daban ne a Najeriya ne an iya mallaka amma ba iya kiwo an iya mallaka ba iya kiwo kuma mu ne ƴan Najeriya muke kiwo don mu sayar mutum ka ganshi da zabi 60 da wani abu ba zai iya kadai ba wasu in ta kasa din mamala neman mai saya suke kaga mutum da tinkiya da akuya sun haura 100 ba zai iya kadai ba kullai ya tai an dinga rigima da shi kaga mutum a kwanjale to kar a ce ni din ma hakan nake amma ni ai ban da dubi ba ga tumaki ba ka ga mutum abu shamala amma yana kore shanu ba zai ci ba zabi malam ka gansu kur a ƙauyukan nan zuga guda har sai na ce na fama da kunu ba suga ba to sai na yi wacin ya dai ka mutu a gada wanda ya gaje kuma ya mutu a gada wanda ya gaje shi ma ya mutu a gada shi kenan wannan yana arziki ne wannan Allah ya kyauta
amin
don haka sai ka ga mutanenmu suna kiyo amma ba sa kula da abin da suke ci, ba su san me suke ci ba, ba su san me suke sha. Galibin kasashen da suka ci gaba, idan ka je za ka ga dabbobin da suke kiwatawa a killace suke. In dabbobi masu kafa huɗu ne suna keji, suna kewaye a bayan gari a jeji, a can ake kiwonsu, ana ba su abinci special da ruwansu na musamman. Idan tsuntsaye ne suna keji su ma, ana ba su abincinsu a cikin keji a killace suke. Kawai an bukata ne sai a cire sai a yanka. Amma mu ne, kana bacci a gindin bishiya, kaza za ta fita kanka. In ta ɗan samu wani abu ma a kari gargaɗa tana cece kanka. To wannan ya sa dabbobi, saboda talaucin zuciya da kuma karanta irin tamu da kuma sakaci da rashin tausayi, ya sa dabbobi suke neman yadda za su yi su rayu. To tunda dabba ce, mu ma ko a cikinmu ma haukaci, in ya haukaci ba bola yake bi ba. Ko mutum ne in ya haukaci sai ka ga ya bola, yana tsintan abu, yana sakatan haƙori, yana tsintan abu, yana gurgura. A bola. Saboda ya riga ya haukace, to kuma dabba dama tana da hankali. To in tana da zata yi, zata yi. Bola zata je ita ma. Da haka ba wai ɗabi'ar kaza shine cin bola ba. Ba ɗabi'a ce haka ba, a'a. Bata samu abinci bane har ta gano cewa akwai abincinta a wajen. To hatta wasu kajin da ake ci, da bai kamata a ci ba sai an tsare su kwana. Kajinmu na gida aka san cewa za a kama a sayar ko za a kama a yanka, to sai a tsare kwana, a ba su dusa, a ba su shinkafa, a ba su gero, a ba su kaza, su ci su sha ruwa mai kyau kwana uku kafin a yanka. Kamar yadda za a amfani da ita, sai kan bola a kamo ta a yanka ta, ba daidai ba ne ba. Abdullahi ɗan Umar da ya rawaito wannan hadisin, haka ya kiyaye wannan ka'ida. To haka nan agwagwa. Agwagwa uwar kwatami. Wani bawan Allah da ya yi magana agwagwa wancan karatu da muka yi, ce muna zuwa kan magana agwagwa insha Allah ta'ala. Ita ce anan wuri, tana cikin jallala. Dabbobin da suke ta'amuli da kazanta, su asali ba a haramta su kai tsaye ba sai dan ta'amulinsu da kazanta. To ka'ida shi ne, idan za a yanka agwagwa, to a kama ta, a ajiye ta kwana uku. Ajiye ta kwana uku, a ba ta ruwa mai kyau, a ba ta abinci mai kyau, ta yi kashi, ta yi fitsarin wancan na baya da ta yi, ta samu kwana uku ta ɗaure, to shi kenan sai a yanka, sai a ci nama. Kun ji dokacin agwagwa daga yau. To haka duk wata dabba wacce take irin wannan mu'amala, inda ya zama saboda wannan mu'amala ce aka haramta ta, to shi kenan idan aka ajiye ta na kwana uku, aka tsaftace abincinta da abincinta, to daga baya za a iya yankawa sai a ci. Shi ne hatta tuhu masa tutun maqahira salasa, har sai an tsare ta, an ba ta abinci mai tsarki na kwana uku. Babu az-zakatu was-sayd, ga sabon babi a cikin wannan littafi, zai yi magana ne akan az-zakatu yanka, was-sayd da farauta. Nan az-zakatu biz-zalil mu'jama, da zal mai dugu ya yaddal. An gane da bambanci da az-zakatu biz-zalil mu'jama da za mai dugu, wannan ita ce sadaka. Az-zakatu ita ce ta sadaka, az-zakatu biz-zal shine yanka. Kun ga bambancin larabci ba? Kun ga yadda larabci yake? To kaga yanzu idan za ka karanta Al-Qur'ani kace zalika bi anna Allah huwa al-haq, kace zalika ba Qur'ani ka karanta ba, domin ba haka Allah ya ce. Zalika, zalika da za haka take. In ka ce aqimus salata wa atuz zakata, ba karanta Al-Qur'ani ba, ku tsayar da zakka, ku ba da yanka. az-zaka aka ce. To bambanci harufan nan a mafitarsu da kula da siffarsu shine yake bada hakikanin ma'anar kalma har jumla ta tsaya har sakon da ake bukata ya isa. Amma idan ba a kiyaye mafitar harufa ba da siffofin harufa to sai kalma ba za a faɗe ta daidai ba, daga nan jumla ta gurgunce, daga nan sako ba zai je da ake bukatarsa ba. Az-zakatu yanka was-saydu da farauta. To ƙarƙashin wannan babin kuma an-nahab yake. An-nahab kuma shine suka. Suka. Suna cewa az-zakatu takhtassu bil ghanami wa ma dunaha min ad-dawab. Yanka yake banci wato tumakin ghanam, tumaki da awaki da kuma ƙasa. Wan-nahr yakhtassu bil ibli. Yanka kuma yake banci raƙumi. Wa yajuzu lithnain fil bakari. Biyun kuma sun halatta a sa, ko a yanka sa, ko kuma a soke shi, duka ya halatta. Amma raƙumi ba yanka shi ake ba, ba a yanka shi, soke shi ake. Amma tumaki da awaki ba a soke su, kwata-kwata yanka su ake, da zabi da kaji yankawa ake. Sa shi kuma wasu malaman suka ce a iya sokewa a iya yanka. Amma az-zakatu was-saydu, abinda ke bambanta yanka kuma da farauta, yanka yake banci dabbar da aka samu iko a kanta, farauta kuma yana da alaka ne da dabbar da ba a samu iko a kanta. Kar ka dauka cewa farauta sai kadai dabbar jeji ake mata farauta, a'a, duk dabbar da aka gagara samun iko a kanta to sai a farauce ta, sai a kashe ta bi sayid ta hanyar farauta da ka'idoji da hukunce-hukuncen farauta da za mu karanta. Dabbar da aka samu iko a kanta kuma to ita kuma sai a bata hukuncin mai yanka, ita kuma shine sai a kwantar a yanka bisa ka'idoji da hukunce-hukuncen yanka. Ta musulunci akwai daɗi. Hatta dabbar farautar fa ta jeji, kaddara a jeji, ka harbi jimuna ko kuma ka shuna mata abin farautarka, ya tafi bisa ka'idar farauta ta musulunci, ya je ya buge ta, ya mata rauni, ta kasa gudu har ka zo ka same ta a wajen, ko raƙumin dawa, ko jakin dawa, ko barewa, sai ka tadda shi a wajen bai mutu ba da ransa, yanzu ka samu iko a kansa, to ba za ka ci da farauta ba. Sai ka yanka, sai ka cire wukakka, kuma sai ka yanka. Saboda dama abin da ya sa aka halatta maka ci da farauta shine baka samu iko a kansa ba, yanzu ka samu iko a kansa sai ka yanka. Jama'a an gani? Ko dabbar gida ce kamar zabu, tafura aka yi kamawa gagara, ta hau katanga, ta koma kan kwano, ta koma kan bishiya, ba yadda za a yi a same ta ba. Fur ta yi can, to sai farauta, sai a samo kwararren maharbi, ko mai kibiya, ko mai basusa, an san basusa? Danko. Wanda bai saita ta. To a nan idan za a harbo, nan mutanenmu su fahimta, don wani lokacin akan kasa kama zabo, a nemo masu basusa ko ba sa bin ka'idar farauta. Ai, da zaran yanzu an zo, wannan dabbar ana bukatar a farauto ta ne, to yanzu dole a bi ka'idar farauta, saboda idan wannan harbin ya kashe ta za a ci. Na haka mai basusa in ya zo, sai bi ka'idar farauta. Bismillah, sai ya sake da sunan Allah. Kawai in ya fasa ta, ko ina ya fasa a jikinta, kaddara da ya fasa ta, sai ta makalkale a reshe. Kafin a hau a ciro ta daga reshen ya mutu. Malam za a datsa ta gida huɗu ko takwas a cikin fefe. Ah, matsala. Wannan yankan farauta. Amma inda a ce da ya zo mai basu sannan ya auna ta, ya gama saita ba bismillah, bai san komai na farauta ba, yana sakewa ce shanya, sai ya harbe ta. Kuma sai hakan ta faru, kafin a hau a ɗauko ta, ta mutu to mushi. Ita ma farauta tana da ka'idarta. Da haka bambanci tsakanin yanka da farauta, duk dabbar da aka same ta, aka samu iko a kanta, ko ta gida ce ko ta jeji ne, yanka ta za a. Duk dabbar da ta gagara, ta fi ƙarfin a kama ta, ko ta gida ce ko ta jeji ce, farauta za a mata. Amma sai dai an fi sabawa da yanka a gida, saboda yawanci dabbobin gida dabbobi ne, sun saba da mutane, ba su cika gudun mutane ba, don haka riƙarsu da kama su, Allah ya horar wa mutane ba sa gagarar mutane galibi. Don haka shi sa yanka ya fi yawaita a dabbobin gida. Farauta ta fi yawaita a dabbobin jeji, saboda su kuma dabbobi ne wahshiya, dabbobi ne waɗanda suke tsoron mutane. Ba sa rayuwa da mutane, don haka suna gudun mutane. Shi yasa ake ce musu wuhush, sai a fassara maka da namun daji. Amma abin da yasa aka ce aka siffanta su da wahshan shine rashin iya ta'amuli da mutane, gudun su suke. To ai ko mutum ne malam ya saba da zaman jeji, sai ya nuna maka, kansa. Ko mutum ne in ya saba, in dai a jeji ya saba zama, wallahi haka za a gan shi yana muzurai, sai ya nuna kansa, yana zazzare ido, da ya ga kalar kaɗan gari ne, sai ya tsaya yana ta kallon ka, sai kaga ya bambanta, bai saba da mutane ba. Na ce muku a garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana zan je makaranta daga cikin gari, na tare wani mai kura, muna tafiya muna hira da shi, cikin ai shi mutumin kauye ne, shi badawi ne. Badawi ne, wani abu ne ya shigo da shi Madina, amma yanzu yana sauki da ficewa zai yi. In ce me yasa? Ce ka, a ce gaskiya ba zai iya ba. Ya ce duk a firgice shi, ya ce jama'a ta yi yawa, motoci sun yi yawa, wai a Madina ba, baka taɓa ganin gari mai tsafta mai daɗin zama kamar Madina ba, babu hayaniya a Madina. Amma duk da haka abin ya dame shi, yana cewa shi yanzu yana ajiye ni kawai su zai koma, ya fi gane rayuwar ƙauye, amma yana da kurkura. Yana da kurkura har ya iya tukawa, amma duk da haka da yake zaman jeji yake, ya fi gane jeji. A nan ɗin nan yankin Walai, wani jeji na gamu da wani Bahulacin, ya ce min gaba ɗaya wajen nan babu daɗin zama. Na ce me yasa? Ya ce saboda ƴan gari sun yi yawa. Wala haka can, ya ce ƴan gari sun yi yawa. Na ce ka fi san ƴan jeji? Ya ce ai rayuwa ta fi daɗi a jeji. Ya ce kai tafiya mai nisa gaba, yamma, kudu, arewa, ba ka ga ɗuriyar ɗan adam ba, shi wannan rayuwa ta fi daɗi, sai kukan tsuntsaye. Ya ce wallahi ta fi daɗi. Ya ce duk mutanen gari sun lalata musu rayuwa. Kuma da gaske yake, shi ya fi gane jiji. Na ce to me ya kawo ku nan ɗin? Sai ya ce to ya za mu yi, da dabbobi ne muke da shi, muke zaune daga mu, sai dabbobin mu a jeji su ne arzikinmu. Yanzu kuma dabbobi sun ƙare, sai mun zo mun yi wa mutanen gari aiki mu samu yadda zamu yi rayuwa. Da haka dole mu zo kusa da gari mu kama gonakin mutanen gari muna musu aiki suna biyo. Yace amma ba dan muna jin daɗi rayuwa babu daɗi ko kana in ba ta jeji ba. Ka gani malam. Da haka wanda ya saba rayuwar jeji yana tsoron gari a mutane ma balle dabbobi. Da haka su dabbobin jeji tunda a ankara suke da mutane to ba za ka samu damar da zaka rike su har ka yanka ba. To shi yasa shari'a sai ta halatta maka ka farauce su saboda in dai rike su zaka to za su ba. To wannan shine abin da ya bambanta yanka da farauta ko dabbobin yanka da dabbobin farauta. Karatu akan yanka kuma da farauta sai majalisi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko muna roƙon Allah ta'ala ka ba mu ladan abin kai daidai wanda ne kusa da kai Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa sahbihi wa man ihtada bi huda. Wannan yace da fatan mallan yana lafiya alhamdulillah. Akwai wani jarrabawa da ya fada yana neman a tuya shi da addu'a Allah ya fitar da shi ya fitar da mu baki daya. To Allah subhanahu wataala ya yaye maka ya kawo maka da sauki. Allah ya baka ikon cin wannan jarrabawa. Wannan kuma yace yana tambaya akan yadda ake zakkar gyaɗa mai kwanso. To zakkar gyaɗa mai kwanso za a yi la'akari da kirdado. Za a yi la'akari da kirdado inda a ce in an sussuka ta za ta kai nisabi to ta kai zakka kenan a yanda take. Misalin a ce mutum ya samu buhu goma sha biyu. Buhu goma sha biyu bisa al'adar zakka gyaɗa idan an sussuke ta an murje ta idan an ɓarje ta za ta kai buhu shida ko biyar da rabi bisa al'ada. Wannan karka koma kan cewa to ai ni da ba da bai ba bisa al'ada. Da wannan zamu yi la'akari ba da ƙwarin taka ko rashin ƙwarin taka ba tunda ba ƙwari tan za a yi. Za a yi lissafi ne da al'ada. To kaga wanda ya samu buhu goma sha biyu ana kyautata zaton zakkarsa ya dasa ta kai zakka kenan. To anan sai ya cire zakka na buhu goma sha biyu mai kwaso. Ɗaya bisa goma buhu sha biyu. Zai ba da buhu ɗaya da kwano nawa? Da kwano takwas da za ka lafiya. Buhu ɗaya da kwano takwas. To haka ne. Amma ya samu buhu tara ko buhu takwas. Bisa kirdado idan an ɓarje ta ba ta kai nisabi ba. To shi kenan ka ga wannan babu zakka a cikin ta kenan. Wannan ya ce mana Allah ya ƙara basira amin. Shin ya halatta yin layya da doki ko yin suna da shi? Kabata mala. Ya halatta yi da zabuwa? Ko idan ya ji an ce ya halatta a ci doki kuma zai kai shi tunanin cewa ya yankan ibada da layya da suna da hadaya da fidiya waɗannan su ne yanka na ibada. To ana yin su ne da bahimatul an'am. Ana yin su ne da bahimatul an'am. Su kuma bahimatul an'am su ne jinsin dabbobi da Allah ya faɗa cikin suratul an'am. Samaniyata azwajin min adh-dhani ithnayn wa min al-ma'z ithnayn. Sannan kuma wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn. Haka waɗannan su ne dabbobin da ake lahiya da su ne dabbobin da ake suna da su. Dabbobin da ake hadaya da su suna ake yin fidiya da su. Ko jinsin raƙuma ko jinsin shanu ko jinsin tumaki ko jinsin awaki. Ba a yi da doki ko kuma da jimuna. Wannan ce meye hukuncin wanda ya yi wa wani tsawa ya rasu ba alaihi siyamu. To ba kai tambaya ba kenan da kace ba alaihi siyamu kan ka masa hukunci kenan. Hukuncin wanda ya yi wa wani tsawa sai ya rasu shin zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba, amsa a gaskiya ban sani ba. Shin mai haila ce tana kwana uku, kafin kwanaki su cika sai ta ga alamar tsarki, za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ko sai kwanakin sun kare, to ana la'akari da alaman ne ai ba da kwanakin ba. Su kwanaki dama suna iya raguwa suna iya karuwa, to alamar ita ce za ta yi la'akari da ita, ko da kwanakin ba su cika ba, in dai alamar ta bayyana kuma ita ce alamar cewa wani abu ne daban, sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada, in ya dawo sai ta dakata. Da alama za ta yi amfani. Hukuncin wanda ya yi alwala kuma ya yi aski, shin zai sake alwala ko zai iya sallah a haka? A zai yi sallarsa a haka, ai hukunci ne, mana shafar kai hukunci ne, tunda kuwa hukunci ne kuma ya riga ya shafa, shikenan hukuncin ya hau. Da hukunci ya hau, ko ya yi aski ba wani abu a ciki, ko ya wanke hannu je yanke farce, ba komai a ciki, zai ci gaba zai yi sallarsa a haka. Hukuncin buɗewar safa ko hufi a wajen shafa, to buɗewa ko bulewa aka ɗiga shi nan, buɗewar safa ko hufi a wajen shafa, to ban san me kake nufi ba. In kana nufin safar da take buɗe za a iya shafa a kanta, ko hufin da yake buɗe za a iya shafa a kansa, wani abin da malami suka ce idan abin da ya buɗe ya kai ɗaya bisa ukun kafa, ko ba za a yi shafa a kai ba, sai a cire a wanke ka. Amma idan abin da ya buɗe bai kai wani ƙubatiri na ƙafar ba, to za a iya shafa a kai. Saboda asali dama abin da ya sa hikima da ta sa aka shar'anta shafar, saboda sauƙaƙewa ne. Ƙafar tana rufe, idan aka ce sai an cire a wanke, in an wanke kuma a mayar, akwai mashakka, akwai wahala, sai shari'a ta zo da sauƙi kawai a shafa. To idan ƙafar kuma aka ce galibinta ga shi a waje, to menene kuma abun wahala? Kuma ma me amfanin safar da ɗaya bisa ukun kafa yake waje? Me amfanin hukun da ɗaya bisa ukun kafa yake waje? Don haka irin wannan fashewa yana hana shafa a kai. Amma idan fashewar kaɗan ce ba ta kai haka ba, to ana iya shafa a kai, in wannan kake nufi kenan. In wani abu da ba kake nufi kuma, to ban fahimci me kake nufi ba. الله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.